العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. درس منكرة نوال من كتاب البركة كتاب التوحيد. إذا ما أمرت باب تبكي تبكي ما كن يجبات باب ما جاء في اللقاء والسماعين. باب يجي مغنى دنجنة لنفسي لسكة جو دنجنة لحكم في الرقاء da kuma hukunci sama'in. Bayani ya gabata a can baya, menene ruka, menene sama'in. Ta haka ba bukatar a nemi tashi a yanzu. A inda muka tsaya, a daidai inda mai lissafi yake cewa wacce wala ta sai biya kai un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha wa ar-rajula ila imra'atihi. A gaba sai yake wa rawa Ahmad ar-Ruwaisi kala قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويبع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو استنجى برجيع دابة أو عضل رجيع دابة أو استنجى برجيع دابة أو عضل فإن محمدا بريء منه. Wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa. An karbo hadisin daga ruwaita sahabi mai wannan sunan kale yake kale ne Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya ce ya ruwaita o yace ya kai ruwaita o na Allah hayata ta fatu ne mai yawa rayuwa za ta kai tsawo da kai har ka rayu bayan dinar ga na duniya. Da haka fa akhbirin nata kalabarta ma mutane wannan abin da zan faɗa maka kace da su anna man aqada lihiyatahu lallai duk wanda ya tukka gemunta aw taqallada wataran ko ya rataya mai tsirkiya da nufin dawo amfani ko kare sirri aw istanja bi raji'i dabbatin ko yayi istinja'i wato shine tsarki da yake da hoge aiwa makon yi da hoge sai yayi irafi idabatin da kashin dabba kamar kashin rakumi ko nawa makamancin haka aw azmin ko kuma yayi da kashi aiwa makon yi da hoge sai ya sa kashi ya kankare ba walin da yayi duk wanda yayi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda nawa hudu kenan ko farko tsufta gemu biyu wato ya rataya alwatar tsintiya na uku istanta al'ismu ya jirage idabba na hudu azmin duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ka ba shi labari cewa fa inna muhammadan bari'un min annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta ga barinta fati bai tuya ya tuka je mu yake shi suka ce yana da ma'ana guda biyu larabawan jahiliya idan mutum yake sai ba sai yake tuka je mun ta kawai yayi kamar igiya yayi ya tuka shi kamar igiya kawai yayi yadda kamar ake saka yayi tuka yayi masa tuka ya ce ya ba su wato na ba akwai jiri gadi waɗansu suka ce a'a ba wannan bane ba suna abinda suke yi abinda yasa suke wa geman su kitso wato suna so gashin su ya dan yi lauci ya rinka dudurewa a maimakon ya zama mai kake ya zama kamar gashin kan mata to wannan burgewa ne a wajen su to kowanne ɗaya daga cikin kowanne ne dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya barranta ga wanda ya aikata wannan din. Waɗansu malaman suka ce irin wannan ma kitson da suke waje mu yawanci suna yi ne in za a yaki wato wannan kamar wani ramzi ne da isara sai suke wa za a yi kamar sai a yi waje mu kitson to wannan shine man akada lihi yasahu ma'ana wanda ya waje mun sa kitso ko kuma ya tumka shi kan far'iyya da ɗaya daga cikin manufofin nan ko dan za a yaki saboda wannan al'adar mutanen jahiliya ce ko kuma dan yana so gashin sa din ya fita daban na wannan wurin ya yake bantu shine da gashin mata wanda Annabi ya lanta wanda ya kama da mata ko mata da zai kama da maza da ma aw ta kallada wataran wannan ya gabata a baya cewa baka da aka yi amfani da shi har ya kasance tsirkiyarsa ko zaren da ke jikinsa ya yi lauki ya fara tsufa to larabawa sukan yi amfani da wannan zaren to rataya a wuyan dabba cewa yana maganin baki ko sarataya a wuyan jikin dan adam cewa yana maganin baki ko yana maganin mayu to kudurta wannan shirka ne domin dingina amfani ne ga abin da ba ya da amfani mai amfanarwa din mai karewa daga cuta shine Allah ta'ala shi ke karewa daga cuta shi ke kawo amfani dukkan dangin nema daga gare shi asbaba alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ya malalo ni'ima zahira da kuma ta batin cuta saboda ka ba mai dawo amfani ko ya kare cuta sai Allah ta'ala al-istinja shine tsarki na hoge asali akan yi shi ne da dutse idan mutum na jin bawali bai samu ruwa ba ko da ruwa ma in ya ga dama zai yi sai ya dauki hoge ya je ya aje idan ya ga fitsari sai ya tantare ne an gane ku to wannan ana yi ne da dutse ko da hoge ba a yi da wato ainihin kafin dabbobi haka kuma ba a yi da kafi a wannan hadisin daban ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku tashi yin istinja'i ko dauki kafi ko kafin dabbobi domin wannan fa'amu ikwanukum min al-jinn abinci ɗan uwansa ne cikin aljanna wato shi ne abincin su kafin da duk kuka jefar ubangiji na sanya musu wata tsoka a jiki a wani hadisin aka nuna a kafin shi ne ruhin abincin su da kuma kafin dabbobi shi ne su kuma suke ba dabbobi su kafin dabbobin mu da haka ba a take isin da'i da shi ba dan karka najasta musu abincin su ina fata an fahimta wato kaga wannan ya nuna akwai aljanna kenan duk da cewa ido baya iya rikta kuma ya nuna suna ci suna sha kuma bayan haka aljanna suna mutuwa kamar yadda muke mutuwa ba kamar da yake cewa aljanna baya mutuwa ba kullu nafsin za'iqatul maut har sai sun shiga ciki a hadisin bukhari annabi yace wal jinni wal ins yamutuna da mutum da aljanna suna mutuwa eh ma sune a bai da mata ake za'i da sun ma ko sai fa ba shi ne shi da shi da a samu hoge duk hoge ne duk wa an sayyid ibn jubair qal hadithin da ya gabata imam an-nasa'i ne ya ruwaito shi bayan ahmad imam an-nasa'i ma ya ruwaito shi da sanadi ingantacce albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' as-sadiq jerin hadisi na 7787 wa an sayyid ibn jubair qala an karbo magana daga sa'id ibn jubair tabi'i ne cikin tabi'ai almajiran abdullah dan abbas ne سعيد بن جبير يقول من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة وان دي قلايا أتكون وان تيجي سنكي تي سلطة لن يلبى سنة سلطة كان كعدل رقبة كما رأي أنت دمتوني رواه وكيع وان حديثي وكيع ونيرويتوس تو وان حديثي كو وان رواية هكذا أتي صحابي ليقطع duk da bai danganta shi ga annabi ba sai a ce yana cikin hadisi marfu'i tun da akwai lokacin da maganar sahabi za ta zanto daidai da yadda annabi a dauke shi a matsayin tamfar hadisi marfu'i ma'ana hadisin da annabi ya furta da bakin sa duk da sahabi bai bayyana sunan annabi ba wannan a cikin wadansu halaye ne sanannu a musalahul hadis daga cikin irin halayen idan sahabi ya faɗa abin da hankali ba za a yi halalo shi ba dole sai na su karara ijtihadi ko istinbati ba zai iya kalato maka wannan hukuncin ba sai nasu daga bakin annabi to in sahabi ya faɗa wannan ko bai ce annabi yake ba ana daukar shi a matsayin annabi ne yake yanzu kamar irin wannan a ce wanda yayi kaza hukuncin sa kamar yayi kaza an san wannan da ijtihadi ba a gano shi dole sai da nasan hadisin annabi kaza to irin wannan inda sahabi ne ya faɗa to ya zama hadisi marfu'i sai dai kuma kai tabi'i ne ya faɗa saboda haka wannan ana kirga shi a matsayin hadisi mursal kuma yana cikin hadisi bai amma wanda ya tsinke laya din ya jefar dan yayi tagayyirul munkar wannan zai dace da lada dan annabi ya ce marra aminkum munkaran wani yugayyiru bi yadihi fa illan yasfa fa bi lisanihi fa illan yasfa fa bi qalbihi amma kin za mu ce yana da ladan wanda ya yantar da bawa sai mu ce a hadisin da aka ce ya ce haka hadisi ne bai yi amma tun da yayi tagayyirul munkar lalle yana da lada ko da bai kai ladan wanda ya yantar da bawa ba wannan ina fatan kun fahimci wannan da kyau wato dai idan mutum ya samu damar da idan ya ga laya cikin wani zai iya tsinkata ba tare da an tashi zaune tsaye ba don ko da wani lokaci fiqhun tagayyirul munkar shine ka lura cewa in ka canza wannan munkar din wani munkar din da yake girma ba zai faru ba to wannan sai ka yi tagayyirul munkar amma matukar wajen kawar da munkar din da yake wannan girma zai faru to kaka sai ka gane wannan ya ci gaba da faruwa to saboda haka akwai fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda haka in mutum ya yi tagayyirul munkar wajen tsinkewa mutum laya ko tsinke masa tambu ko wata kamara wanda ya rataya irin wanda duk bayani ya gaba cewa yan hakan shirka ne. To idan kai haka kana da lada, duk da cewa ba za mu ce ladan ka daidai yake da na wanda yan tantabawa ba, saboda hadisin da yake haka ba yake. Wala ku ko da dubal alqur'an ko da alqur'ani ba, ai da alqur'anin ba mun riga mun yi bayanin cewa arrajihin magana mafi rinjayen magana shine ne, bata halatta ba. Saboda dalilai kamar haka: na farko, tata zanto wasila zuwa ga rafi wanda ba ta alqur'ani ba. Yanzu halatta laya ta alqur'ani, duk da wanda ya halatta kila zai kafa hujja da maganar wani sahabi, to amma zaka bude kofa wajen rafi wanda ba ta alqur'ani ba. Idan ka samu wanda ya rafi alqur'ani tsantsa, wanda aya ce kawai ya rubuta alqur'ani ya laya da ita, ka samu mutum daya, to kafin ka same shi kuma sai ka saki kirba wajen mutum tara ko goma, wanda kuma su wanda ya yi hatimin Annabi Yusuf, wanda ya yi hatimin Annabi Sulaiman, wanda ya yi shashatau, wanda ya yi baro uwa uba, wanda ya yi yamahiya bangon duki, wanda duk wanda ya shirka ne, to kuma sai ka yi adashi, wanda ya yi baɗu, wanda ya yi menene, duk wannan kuma shirka ne. To duk abin da zai bayu zuwa ga fadawa cikin haram, sai a tana haram sai. An gane ku? Wannan ka'ida ce sananniya, ka'idoji a cikin usulul fiqh da ka'idoji ta fiqhiyya. Abin da yake bayuwa zuwa ga aikata haram, to shi ma sai a ce ya zama haram. Kuna buga misali, ki ce kamar an kawo maka abinci kwano biyu, farfesu kwano biyu, ɗaya daga ciki da mutse aka yi, ɗaya daga ciki rago ne aka yanka ba motse ba aka yi, amma kuma wanda ya kawo ya manta, shi dai an faɗa masa daga can sai bai tambaya ba aka nuna masa. Kowanne yana ƙanshi, ɗayan mutse ɗaya kuma halal. Ba ka iya rarrabewa wanne ne mutse wanne ne halal. Yanzu ne santan mutse wajibi ne a kanka, tunda an haramta maka. Wannan wajibin baya iya yiwuwa ka iya aiwatar da shi a yanzu sai in ka ne santa har halal ɗin da kike. Ya za ka tabbata ka ne santa duka biyan? Amma lalle in ka aikata ɗaya ka farma ɗaya ka cinye, kana tsammanin zai iya zama mutse. Ya za ka ma la yatimmu tarkul muharrami illa bi tarkihi fa tarkuhu wajib. Duk abin da baya yiwa ka bar haramun sai in ka bar shi, to barin shi wannan abin ya zama wajibi. Dai halal ne, dai mutse ne, mutse barin sa ya zama wajibi, amma baya iya yiwa ka barrantar da kanka cewa lalle ka ne san wannan haramun din wanda yake mutse, sai in ka ne san duka biyan. To yanzu ne san tarbiyyan duka gaba ɗaya ya zama wajibi da kai. Haka kuma sai ne ka je neman aure gida, sai aka samu ‘yan mata guda biyu, amma a ciki akwai wanda aka shayar da kai tare da ita, uwa ɗaya ta shayar da su, mace ɗaya ta shayar da su, sai dai tarihi ya mantawa sai sai aka shayar da su. Ɗaya ba a shayar da ku tare ba, ɗaya an shayar da ku. Kaga in an samu wanda yake lallai an shayar da ku tare, yanzu haram ne kake za ka aure ta, dan tana nan a matsayin ƙanwar gari. To cikin dai ko dai wannan ko wannan, dole ka haƙura da su biyun duka. Domin wacce ka'ida, ma la yatimmu tarkul muharram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajib. To yanzu ba yanda za a yi ka raba mutane da layu irin na shirka din nan, sai in ka raba su da hatta alqur'anin ka ce kafi, amma ka bude ayar ta qur'ani, to sai ka zama fiki da yin waɗannan shirkoki. Kaga wannan babban dalili. Sannan Annabi ya yi umumi, yace man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka, yace wanda duk ya rata ya laya ya ce tamimatan, wanda yake na kira ne fifi ya ke sharfi. Ka'ida kuwa wannan sharfi fifi ya ke sharfi fifi da umum. Lafazin na kira ne tamimatan ya zo a jerin gwanan sharfi, man sharfi ya ke nan. Wanda wannan ya shafi umum da ta Qur'ani da wanda ba ta Qur'ani ba, kowace man ta'allaka tamimatan faqad asharaka. Sai dai kawai mu ce in muna so mu sassauta hukunci ko mu bi ka'idodin ilimi, man ta'allaka tamimatan min ghairi alqur'ani faqad asharaka shirkan akbar, wa man ta'allaka tamimatan min alqur'ani faqad asharaka shirkan asghar. Amma da so mun ci domin wanda babban shirka mai hukuncinsa ya kafirta, wanda babban shirka wanda ya karama fa yayi zunubi. To abin da yasa malamai ke cewa rataye ta alqur'ani din ita bata kai babban shirka ba, ko da an hukunta ta cewa shirka ce karama ce, saboda bata wasa habbai a kai. Mutane ne masu gamsasshen ilimin da idan kai haka sai ka danganta zuwa ga shirka. Kun fahimta da kyau? Walahu an Ibrahima, ya hakuri sai an jima kaɗan tunda mun yada zango da yawa. Walahu an Ibrahim, haka Imam Waqi' ibn al-Jarrah ya ruwaito magana an Ibrahim haka kawai yake Ibrahim ya yi shiru shine Ibrahim ibn Yazid an-Naqai al-Kufi ana masa al-kunya Abu Imran sikatun min kibar al-fuqaha yana cikin manyan malaman fiqh da hadisi ya mutu a shekara 96 bayan hijira wato yana cikin tabi'ai shi Ibrahim an-Naqai kana yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghayr al-Qur'an malaman balaga suka ce qata'at jahizatu qawla kulli khatib qata'at jahizatu qawla kulli khatib wato duk wanda zai bayani yanzu an riga an yake magana ta kuma Ibrahim an-Naqai yace kanu yakrahuna sun kasance suna kin as-sama'i makullaha layu gaba ɗayan su min al-Qur'an wa min ghayr al-Qur'an wanda ake da al-Qur'ani da wanda ba da al-Qur'ani ba duk suna kin su to su waye wannan su kin su din a sai sahabbai mun riga mun ji to sun yi magana guda biyu haka sai ta tabiyatin ma yawa waɗanda suke abin nan sune ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud shi Ibrahim an-Naqai duk lokacin da yace sun yi kaza sun yarda da kaza guke yarda da kaza ba yana nufin almajiran Abdullahi dan Mas'ud ba wai yana nufin tabi'ai ba gaba daya a'a ɗaliban da suke karatu a makarantar Abdullahi dan Mas'ud wato kenan sun samu fatawa daga Abdullahi dan Mas'ud cewa gaba daya ba za a daura laya ba ko wace irin wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka rinjayar da maganar shi akan maganar su Aisha saboda shi Abdullahi dan Mas'ud ne cikin fuka hawa sahaba wato Ibrahim an-Naqai yace duka suna kin layu na Al-Qur'ani da wanda ba na Al-Qur'anin ba ma fihi mata'il wannan babu a cikin sa akwai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko tafsirur ruqa wat tama'il a cikin wannan babu don fahimci fassaran kalmar ruqa da kuma at-tama'il wannan darasin da ya wuce bayan mun yi magana kai as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsirus siwala aywa ta'un kasra aywa wawun fataha aywa lamun fataha at-siwala shine furucin ta daidai mun fahimci tafsirus siwala wanda muka ce wannan nau'i na sihiri da mace za ta idan miji ta dauke hankalinsa zuwa gare ta ko shi namiji yayi dan ya dauke hankalin mace zuwa gare ta yana daga cikin irin wannan tsafin da kuma abinda waɗansu mazan suke in sun nemi aure an kasa su sai su yi wa mace sihiri ba za ta zauna da namiji ba wata ce mata sihiri ba yadda za a yi miji ya saduwa da ita wata ce mata sihiri ko da lokaci tana cikin jini wata ce mata sihiri kawai da mijin ya shiga daki ji tana tsoyi duk tsantsa duk wannan nau'i na sihiri da suke yi da aljanu a yanzu mutane sun cika duniya da irin wannan sihirin mata nawa aka ana aure mata nawa kawai mutum ya fita daga ya fita lami lafiya su rabu da matarsa yana dawowa gida ga ya tsane ta ita mata ta tsane shi magana ƴar kaɗan zai yi balbalin bala'i a rinka duk makwabta suna jin duk sihiri ne as-salisatu mas'alata uku anna hadhihi as-salata kullaha min ash-shirk ababan nan guda uku ar-ruqa da at-tama'im da kuma at-tiwala dukkan su min ash-shirk suna daga cikin shirka min ghayri istisna'in ba wata dogaciya abin da yake nufi dukkan ruqa din da ba ta al-qur'ani ba ta hadisi ba ar-rabi'atu mas'alata hudu anna ar-ruqya yatadil kalamil haqqi min al-'ayni wal umati laysa min dhalika mas'ala ta hudu shine dukkan ruqya tofi ko karanta wa mutum wani abu na alqur'ani bil kalamil haqq in dai an yi da magana ta gaskiya kaman lafazin qur'ani ko hadisi ingantacce idan an yi wannan ruqya din min al'aini dan saboda tambin baka wal umati ko dan saboda dafi sakamakon cizon wani abu mai dafi laysa min zalika wannan baya cikin shirka wannan baya cikin shirka ruqya ta alqur'ani ko ta ingantaccen hadisi idan an yi wannan baya cikin shirka al-khamisatu mas'ala ta biyar anna tamimata idza kanat min al-qur'ani faqad ikhtalafa al-ulama'u hal hiya min zalika am la mas'ala ta biyar da muka fahimta shine la yarda aka yi ta da al-qur'ani malamai sun yi safani hal hiya min zalik shin ita ma shirka ce am la ko kuma ba shirka bace ba faulani wannan sun ce shirka ce wannan sun ce a'a as-sadisatu mas'ala ta shida anna ta'liqa al-awtari 'ala ad-dawabi 'an al-'ayni min zalika rati al-awtar rikiya ala dawabi abisa ga wuyan dabba arati wani abu dawabun laya aka ratiya ko wasu tsirkiya aka ratiya wai dan a kare wannan dabbar daga bakin mutane ko dan a kare ta daga sharbarawa ya sace ta
to dukan wannan min zalika shi ma yana daga yin shirka yin haka.
As-sabi'atu mas'ala ta bakwai, al-wa'idu shadidu ala man allaqa watara, wato tsananin wa'idi da aka yi akan wanda ya rataye tsirkiya. Kaga shi ba cikin sa da ya ratayawa dan ba ma ya ratayawa, shi yasa muka ce wannan ratayewar ai a zuci ne. Idan kai da amfanin abin koda baka dingina a jikin ka ba, koda baka rataya a jikin ka ba, baka rataya ko baka gina ba, har yanzu dai kana shirka ce
inda zuciya na cewa wannan abin da amfani.
الثامنة مسألة تتكوت فضل زواج من قطع تميمة من إنسان فللن لا دا ديكي تبتا جوان دي ينكي لا يعدوني. التاسعة مسألة تترى أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف مجنا إبراهيم النسائي ديكي كانوا يكرهون تمائم كلها وأن مجنا تاسي لا يخالف ما تقدم ما يتنكروا دابين دي قبات من الاختلاف نسي وابا لبيتي نسا قالي أكم حكم كلايا. Saboda me? Li'an muradahu, domin abin da yake nufi da maganar sa, ashabu Abdullah ibn Mas'ud, yana nufin sahabban Abdullah ibn Mas'ud, daliban sa duk sun yi ittifaki cewa ba a rataye laya ko wata iri, ko ta alqur'ani ko da ba ta alqur'ani ba. To wannan shine babin da ya shafi ma ja'a fi ruqawa tama'in. Babi na gaba, babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima. Babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima. Wannan babi yana magana kan hukuncin wanda ya nemi albarka, ya nemi tabarruki bi shajarin, da wata bishiya, aw hajarin, ko wani dutse, wa nahwihima, ko makamancin su, ma'ana ya nemi tabarrukin kasar kabarin wani waliyi. Me ya hukuncin wanda ya yi wannan, ko mazaunin wani waliyi, ko sauran da wani shehi ke ba da karatu, kaje ka nemi tabarrukin wajen, menene hukunci? Wannan duk yana cikin shirka. Ya kawo sharɗi bai kawo jawabu sharɗi ba, amma jawabu sharɗin shine fa huwa mushrik. Abin da yake nufi duk wanda ya wannan yayi shirka. A nan ne ya kamata mu yi irin muqaddima kaɗan. Menene tabarruki? At-tabarruk lafazi ne na Larabci. An tilo shi ne daga albarakatu. Albarakatu ko albirkatu. Albirkatu a Larabce yana nuna tattaruwar abu wuri guda, ga yawa ga shi ya taru wuri guda. Don haka wurin da ruwa ya taru da yawa sai su ce masa albirka. Yana da sifa guda biyu, taruwar abin ga kuma yana da yawa, baya kaucewa kenan, baya barin wajen. Don haka sai dai ana amfana da shi sama da wanda yake tafiya. To don haka duk lokacin da aka ce abu mai albarka ne, ana nufin yana da alkhairai masu tarin yawa. Ina fata an fahimta. Idan aka ce tabarruk ya zanto neman albarka, neman alkhairi kenan. To wannan neman alkhairin, ai ba ka neman alkhairi sai a inda yake, a inda babu shi ba a neman shi. Ba a neman wuta sai a burku, ba a neman nono sai a ina, sai a riga. Don haka albarka sai an tabbatar akwai ta a waje, sannan a je a yi a neme ta. Wannan muqaddima kenan ta farko. Muqaddima ta biyu, duka albarka daga wurin Allah take, ba a dingina kowa ita sai Allah. Don haka lafazin albarka ya maimaitu a cikin Alkur'ani sau 34. Lafazin albarka da abin da ya tsago daga lafazin, sannan ya zo da siga ɗaya guda takwas. Baraka, barakna, ba bi kenan ba, da burika, tabaraka, ba huɗu kenan ba, barakat, barakatuhu, ba shi ne kenan ba, mubarakun, mubarakatan, nau kenan, takwas. Ba ka da nasarar sa a cikin Qur'ani gaba ɗaya. Baraka. Ubangiji ta'ala ce qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawatiya min fawqiha wa baraka fiha kadi fi sa albarka kinan wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an bisayyi barakna subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Burika. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
بركات.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
بركاته قالوا أتأدبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك فاتبعوه.
سمي
مباركة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.
سيد تبارك
أنا برمك جيبا سيقول أي أرهاني أولا أرهاني أي مسلك تبارك يا زولا لترى شكالي أولا لترى
مريم فرقو تكون سترى عرب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين
ولي نبي في سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
نقف دنهود دنبير دك أتكون سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري منه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
مولينا كده أتسيو سورة غافر دعوبان جي سبحانه تجفت فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فتوه مخلص له الدين الحمد لله رب العالمين. مولينا بقوي أقارتان سورة الزخرف مولينا نوتنا نتقوى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ولينا ترى نترك شيء منه تبارك الذي بيده الملك حق وان مولى ليس كتبارك تو دك اند تبارك يكي كو بارك كو بارك نا با ادينا كو واجي سي الله. ابن القيم اتي لتاس بدائع الفوائد يتي اسلم مكن سي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتي لفظا اكو ني كايوا مكن الدعاء ده فرقو السلام نبيو رحمه نؤكو بركات yake an gab an bar wadannan abaya dan su ne kashin bayan tafiya shi wannan na farkon ana iya jingina ma Allah shi ana iya jingina wanda ba Allah ba kace salamun min zaidin ila qalib amma ba za ka ce barahamatun min zaidin ila qalib barakatun min zaidin ila qalib da zaidu ba kun fahimta da kyau duk inda ka ga rahama ko baraka ana jinginawa
Allah
subhanahu wa ta'ala bai wa jingina wani wani to kenan shine wanda yake bayar da albarkar to dan haka mukaddama ta uku kenan albarkar sai Allah ya rarraba ta yaba yake ya bayar da albarka ga wurare ya bayar da albarka ga lokuta ya bayar da albarka ga waɗansu mutane ya bayar da albarka ga waɗansu halittu ya bayar da albarka ga waɗansu halaye ya bayar da albarka har ta a cikin hada-hadar mutum da gobe albarka ta wuri ba wurin da ya kula lannan guda uku مسجد الأقصى الذي بارك له حوله مكة إن أول بيت وضع للناس الذي وبركته مباركا وهدى للعالمين مدينة مثل لكن النبي ذكولي إن دي وليني أيك كسا فإن دي فوت أنه لا نبدا أفو البركة ذكولي إن دي وليني بها البركة فإن دي فوت أنه لا نبدا أفو ومن جي دي بعد البركة لو كتا كما دي بعد البركة لليلة القدر لو كتيني وانا kamar yadda da bada albarka ga goma karshe lokaci ne ramadan kulluhu mubarakun mubarakun ne lokaci ne kamar yadda ya bada albarka ga goma farko na zulhijja lokaci ne ranar arfa lokaci ne shi mana duk Allah ya sanya musu albarka albarkar wurare kenan ga kuma albarkan mai lokuta ya bada albarka ga waɗansu ababai da muke iya gani daga cikin halittu kamar ruwan zamzam ruwa ne mai albarka ya bayar da albarka hatta ga waɗansu ma'amaloli namu. Annabi ce al-bayyi'atu bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Annabi ta sanace masu cinikayya guda biyu, mai saye da mai sayarwa, suna da daman zaɓi na su zartar da abin da suke hada-hadar kasuwanci, ko a fata, mai saye ya fata, ko mai sayarwa ya fata, amma malamin ta farka da shartin da su riga sun ba. Sai ce fa in sadaka wa bayyana, in sun yi gaskiya, kowa ya kudurta gaskiya cikin harkar kasuwanci, wanda bai so zalunta ɗan uwansa ba, ko yi masa maguɗi, kuma suka bayyana shi ya bayanin hakikanin faraci, shi kuma ya bayanin hakikanin haja, in tana da aiki ma ya faɗa. In duk suka haɗu da sufofin nan guda biyu, burika lahuma fi bay'ihima, sai a sanya musu albarka amin a wannan kasuwanci. Abinda za a sa albarka a ciki, shi wannan hajar da ya saya ya daɗe yana amfani da ita, saboda dama da ya je bai je da nufin ya ci shine hajar ba, ya je da gaskiya. Shi kuma abinda ya sayar da hajar da shi, sai ya yi masa, ya biya masa bukatu da yawa na rayuwa ba tare da ya kare ba. Kowanne an sa masa albarka, shi an sa masa albarka a haja, shi wancan an sa masa albarka a ne a kuɗin, sai ya kasance burika lahuma fi bay'ihima. Amma wa in kazaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima, in suka yi ƙarya suka so su yi maguɗi, sai a tafiyar da albarkar kasuwanci, hajar da ka saya dan nan talala, shi ma kuɗin da ka bashi dan nan talala su tafi a tirbe. Yanzu kaga duk wannan abu ne da a iya sa albarka a cikin wacce ta, kuma Ubangiji ne ke sanya albarka. Duk wannan ya 'yan uwa, amfanin wannan shine dan mu gane duk inda albarka take waye ya sata Allah ta'ala. Kuma sai in muna da nassin da ya nuna an sa albarka a wajen, sannan meme, sannan me yasa akwai ta, to kuma idan an ce akwai ta an tabbatar mana, sai mu neme ta ta hanyar da shari'a ta yadda mu nema din, ba ta hanyar da mu muke so ba. Yanzu idan ba albarka a waje, haka kawai sai muka je muka ce akwai albarka a wajen, ba mun ƙarya ba, kaga ƙarya muka yi kenan. To kuma idan aka je nema ba za a samu ba, sai dai a wahala. Da haka ga ba a jinjina wani albarka sai in nasu ne jinjina masa. Kuma sai an bi hanyar da shari'a ta ce a nema albarkar. Ina fatan kun fahimta da kyau. To saboda haka a cikin 'yan adam kuwa mafiya albarka gaba ɗaya su ne annabawa. Dukkan su suna da albarka, kuma dukkan su an yi tabarruki da su, an nemi albarkar su. Lokacin rayuwar annabi sahabbai sun nemi albarkar sa, sun yi tabarruki da su, sun yi tabarruki da majinar da zai tofar, sun yi tabarruki da gumi da ke cefowa daga jikin sa, sun yi tabarruki da gashin kansa da za a aske, ragowar ruwan alwalan sa, duk sahabbai sun yi tabarruki da su. Rigar da zai sa ya kwabe ta, sun yi tabarruki da ita. Dan shi albarkar sa wannan tabbatacciya ce, shine mafiya albarkar masu albarka. Cikin waɗanda duk aka ba albarka ba wanda yake da yawan albarka a cikin dashi sallallahu alaihi wasallam. Na ai ba so ni kenta ne gaba ɗaya ba, misali kawai ki zo bayar. To saboda haka kaga wannan albarkar ta tabbata. To amma musulmai gaba ɗaya umuman, mazan su da matan su, su ma suna da albarka. Amma tantance albarkar zuwa ga wani ko wance shine yake bukatar dalili. Kamar ka ce musulmai gaba ɗayansu hukuncin su su ɗan aljanna ne, amma tabbatar da aljanna ga wani ɗaya ka ce wani ɗan aljanna ne ba ka da tabbas. Amma in ka ba da hukuncin musulmai, in an ci sa'a musuluncin sa ya zama nagari, kaga ya shiga ciki. In musuluncin sa bai zama nagari ba, bai amsa sunan musulmi ba, dan haka ba zai shiga ciki ba. Akwai bambanci tsakanin faɗin hukunci gaba ɗaya da kuma keɓance su ga wani guda ɗaya. In ka keɓance guda ɗaya yana neman nasu ko dalili, yana neman nasu ko dalili. Amma in ka bayar gaba ɗaya cikin taro, musulmai gaba ɗaya mummune masu albarka ne, talihan bayi gaba ɗayan su masu albarka ne, shikenan ta riga ta wuce. Amma wani mai albarka ne, wa ya faɗa mata ballantana kabarinsa, ballantana sauransa da ya bada karatu, wa ya ce maka yana da albarka, da wani nasi ka dogara? Abinda za ka ce ai ya karantar da ahlari a wajen, ya karantar da ijma'u, ya karantar da arbahuna hadis, in ma yayi wannan din ya karantar da riyadus salihina, sai ka ce to banda shi soraye nawa ne kuma ya karantar da wannan, me yasa baka tabbatar da albarka a can ba sai anan? Soraye nawa ne waɗanda ka sani da wanda baka sani ba, aka yi karantar da waɗannan littafan a can? Duk abin da ya karanta ko ya karantar, ai kafin ya karanta, karantar da shi aka yi, kafin ya karantar waɗansu sun riga shi dan me ka tabbatar masa da albarka ce kade baka tabbatar wa wadanda suka riga ki ba baka tabbatar wa tauran da suke zamanin sa ba ka rufe kofar kuma dangare da wanda zo bayan sa daga ina ka samu anan ne rigimar wannan mukaddimar ita ce za ta samu fahimci babu na gaba saboda haka dai bayan da za a yi tabbatar da albarka sai da me sai da nasiya tabbatar da akwai albarka sannan ba ma neman albarka sai ta hanyar da shari'a ta tsara a nemi albarka ba ta yin kiyasin annabi kiyasin waliyi akan annabi wani zai iya ce maka to ya tabbata a hadisi Bukhari Muslim da sauran littattafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi tabarruki da majinan da ya saukar to kenan waliyi su ma za a yi tabarruki da majinan su a'a ba zai taba yiwa ba an yi tabarruki da ragowar ruwan alwala annabi to kenan waliyi shi ma sai kurkure baki ya ba a sha ya bar a sha a'a wannan kazan ta ci tsabagi sai fata ma lokaci wa ce mutum suna da albarka yanzu ka kwatanta shi da annabi ne akwai wani mutum da zaka kwatanta shi da annabi waye kai waye kamar ka waye san asali yana ka waye samu irin rabon ka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kamar gaba sallallahu alaihi wasallam sun kai matsayin farkon annabi ba to kuma sai a kwatanta su da shi ai ba zai yi ba باب من تبرك بشجر او حجر ونهوهما وقول الله تعالى افرايتم اللات والعزى الايات واتوينا سنت ثالثه سوران ايوين كاي دي كانتا ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيقا ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى نني الآيات سوى ننجح دان سلقى تيتي وانا هكا سحادة لجنة وقول الله هو قول الله دفدن الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى كبان لابار اللات كبان لابار العزى ومنات الثالثة الأخرى كبان لابار مناتا الثالثه الاخرى تاكون دير واتو تاكون لات ده عزى ايتما نات نفذ اللات قراءه دنيا كانتا كو افرايتم اللات انت قراءه الجمهور كو افرايتم اللات تا قراءه يعقوب الهضرمي روايه رويت قراءه تثبتت يا متواتره daga annabi sallallahu alaihi wasallam duka dai ma'anarsu daya allata malamai sun yi sabani daga ina aka samu wannan sunan wadansu suka ce asalin Allah su kafare sun tsago shi ne daga Allah wato sun suka ce Allah lafzi ne muzakkar to su bari su sa guncin su sunan ta mace Allah muannas wannan maganar farko kenan magana ta biyu suka ce Allah sunan wani mutum ne a jahiliya kana yalutu tawika bilma'i hidimar da yake yi shine lokacin aikin hajji da mutanen jahiliya suke yi sai yazo ya samo garin alkama yazo ya shirya wani abin sha da larabawa suke mai kama da kunun zaki ko mai kama da koko yana damawa yana bayarwa sadaka ga mahajjanta ga maziyarta dakin Ka'aba ga wanda suke zuwa ziyartar gumaka sai yace tabas wannan aikin sa kenan a duk shekara sunan salat saboda wannan abin da yake na yalutu tawika yalutu bi ma'ana yakhlitu tawika bil ma'i wa tawik huwa dafiku al himfas to aikin sa kenan da yake yi sunan salat to da yayi mutu sai suka rinka bauta masa bayan ya sai suka yi mutum mutumi da sunan sa sai ya zanto an samu gunki mai suna mai Allah wannan maganan ita ce abin da Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ka ku za ta kwatanta farkon kenan kila kan an gane ku to Allah sunan gunki ne na mutanen ta'if ba san ko wanda gari gunkin su da ba wal uzza al uzza wadansu malaman suka ce wato kamar sun yi ta'anifi ne na al aziz al aziz lafzi ne muzakkar al uzza sai zan to me muannas amma riwaya ta tabbata cewa al uzza din nan akwai riwaya ta Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra din sa riwaya tabbatacciya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura Khalid bin Walid bayan bude Makka yace yaje ƙauyen nan da ke tsakanin garin Makka da Fadi, wani gari da ake kira Nakla, akwai wani gunki Al-Uzza ya je Rusa, da ya je sai da kamar wani gida da aka yi da katako ko wani saki na katako, an tsora shi akan itacen magarya guda uku haka, kamar burgu an tsora shi akai. Da ya je ya sassare wannan itacen magaryar, ya rusa wannan ɗaki, sai ya yi tafiyar sa. Wato ya gama da gunki ya dawo, Annabi sai ya kai ta ga abin da yake, har yanzu ba gama da Uzza ba, Uzza tana nan. Ya dawo ya sake kawo hanyar a cikin rundunarsa ta abin nan, masu bauta wannan Uzza ɗin sun suka gudu cikin duwatsu. Ya je da ya farka wannan ɗakin ko ya fasa wannan ɗakin, sai ya ga wata mace sarara ta abin nan ɗin gashin kanta, ta hargitsa gashin kanta, ta ɗauki ƙasa a takamaimai da tana watsawa a ta haka. To, a ce ita ce Uzza ɗin. Saboda haka ya kashe ta, ya kona katako a yan wajen, ya koma, Annabi ce lalle ka tattar Uzza. Yanzu ka gama da Uzza ka, a sai ka ga wata mace da take bauta ba, sarara. Manat, lafazin manat, waɗansu suka ce kamar mu'annas ne na al-mannan, waɗansu kuma suka ce farko kan lata, wato maganar lata, cewa dai sunan wani mutum ne wanda yake ciyar da muskilai a lokacin jahiliya, da ya mutu sai ake bauta masa, saboda me? Dan neman albarka. Shine dangantakar kawo ayar a wannan babu. Uzza wata mace ce ga sunan gurin, ita ma suna bauta mata dan neman albarka. Manat sunan gunki ne, suna bauta masa dan neman albarka, dan neman tabarruki. Ga abin da Allah bai ce yana da albarka din ba, Annabi bai ce yana da albarka din ba, su suka kikiro albarka suka ba. A fara'aytumul lata wal uzza, ku bani labarin lata da uzza mana, wa manata salisata da ukhra, da kuma manata ta ukunsu, ku bani labarinsu, shin suna da ikon cutarwa ko amfanarwa? Shin suna da ikon yaye cuta ko suna da ikon kawo lafiya? Ba su da ɗaya daga cikin wannan, shine abin da wannan alamar tambayar ke nunawa, ba su da ikon komai. Sai Allah ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa, yanzu ko kun zaɓi ‘ya’ya maza ku jingina ma kanku, wa lahul unsa ku jingina ma Ubangiji ‘ya’ya mata. Wato bayan an faɗi shirkarsu, kuma sai aka sake faɗi ilhadin don suka faran maka suna itikadin Ubangiji yana da ‘ya’ya mala’iku ‘ya’yansa ne, bayan haka kuma mala’iku ɗin ‘yan mata ne, su kuma a jahiliyyar su ba sa son ɗa mace sai namiji. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, in an masa bishara matarsa ta yi ‘ya mace baƙin ciki ke yi, amma abin mamaki wai kuma sai ya jingina Ubangiji sa abin da baya so. To sai Allah ya musu tambaya alakumuz zakaru wa lahul unsa, yanzu abin da kuke so sai ku zaɓa a kanku, wanda ba ku so kuma ku jingina ma Ubangiji. Lalle kun mu'amalanci Ubangiji mummunan mu'amala kina, in har kuka jingina masa abin da ku ba ku so, ko kuma kuka ɗau jingina kanku abin da kuke so. Alakumuz zakaru lahul unsa tilka idan qismatun diza, tilka lalle wancan rabo da kuka yi idan, inda abin haka yake kamar yadda kuka faɗa, qismatun diza ya zama rabo na zalunci. In ma da haka ne, balantana ba haka bane ba, Ubangiji ya fi ƙarfin a jingina masa, da mata kada sahibata wala walada, subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ard, ya fi ƙarfin nirkida subhanahu wa ta'ala. Sai ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In hiya, waɗannan gumaka ba komai bane ba, illa asma'un fa sai sunaye sammaytumuha wanda ku kuka kiro su, antum wa aba'ukum ku da iyayenku, ku kuka kiro sunayen, ku kuka kiro fawa kuka ba su, kuka yi itikadin suna cutarwa ko amfani, kuka yi itikadin suna da albarka, kuma kuka zo kuna neman albarka, ku da iyayenku ne Ubangiji bai ce ba. Sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, Ubangiji bai saukar da wata hujja game da su ba. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, su fa kafirai ba abin da suke bi illa dhanna, sai kyautata zato ga iyayensu cewa su ba su yadda ba. Yanzu da abubakar cewa za a ce wani yayi, yanzu kakana wani kenan bai kyauta ba, yanzu kakanka wani da aka ce yayi kaza bai kyauta ba, kyautata zato ga iyaye da kakanni, shine yasa su wannan shirkar, shine yasa su wannan tabarrukin na ƙarya. Abu na biyu, wa ma tahwa al-anfus, da bibitan san zuciya, sun mayar da abin wani kamfani da suke samun kuɗin shiga, suna tatsar bayin Allah, ba sa so ya kauce, ba sa so ya rushe, kuma ba ta tawa tambaye su haraji akan fa nan wa ma tahawul anfus dan haka duk wanda ya bi akan wannan sarkokin ɗayan biyu ne ko dai yana kare matsayin iyaye da kakanni dan sun yi bai yadda kuma a ce ba kyau ba shine in yattabi'una illa dhanna shine malaman ta suka ce illa dhanna ay illa husna dhanni bi aba'ihim mu'addad kawai to ta so ta wa iyaye da kakanni dan haka ba sai yadda ba a ce abin da iyayen su da kakannin su ba daidai bane ba wa ba tahawul anfus abu na biyu abin da suka samu na shugabanci ba sa so ya kauce musu dan haka ba sa so a hana mutane ko kan mutane ya waye dan su daina kirka dan in kan mutane ya waye wa za su bautar in kan mutane ya waye wa za su tsatsa to shine sai su kyale mutane kansu cikin duhu dan su ci gaba da tsatsar su duk wahala ta kalaran jin kasa da ake so ba za su ji ba sani ba dan wanda yake biya ayyan sa makaranta daban wanda yake kashi masa da shekara daban wanda yake biya masa umara daban wanda yake kaza daban wanda yake riga daban kowanne an farlanta masa cikin muridai ga abin da zai yi ko baki sai ya tiyayi ko sata sai yayo ai abin da zasu ce cewa ko sata kai za a biya a cikin keji dan shi amfana ne tun ba kai wata tarbi shi zai kwana da yunwa amma sai daure ma gindi a can gurin cewa ai ba komai ai kici difari daya ai hailana daya ai salatin annabi ya fi karfin komai in kai daya Allah zai ma goma yo kai ka san yadda salatin Allah yake duk irin wayen da suke mutane kenan da kimiyya su gina mutane akan wannan to hana mutane jin tsoron Allah to hana mutane bin tafarkin manzon Allah wala kad ja'ahum min rabbihimul huda hakika shiriya ta zo musu daga wajen ubangiji shine wahayin da annabi zo da shi sallallahu alaihi wasallam me yasa suka jibinta to a takeice waɗannan ababe guda uku da Allah da al-Uzza da al-Manat wato dukkan su neman tabarruki ne yasa aka bauta musu shi yasa tabarruki din nan zai bude kofa ko dai ta shiriya ko kuma ta sirri ta shiriya shine idan ka nemi albarka wurin abin da yake mai albarka kuma yadda muka faɗa mafi albarka a duk duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin rayuwarsa sahabbai sun nemi albarka da shi sun yi tabarruki da shi to sun yi tabarruki da shi dan samun albarka to ita albarkar nan iri biyu ce albarkar duniya da albarka ta lahira sannan kuma nau'in abin da ake neman albarka da shi din shi ma zai zama iri biyu amma abin da sai lokacin da rayuwar annabi ne za a yi tabarruki da shi amma abin da har bayan rayuwarsa abin da ko lokacin rayuwarsa ana tabarruki da shi shine yin imani da shi imani da annabi ana tabarruki da wannan imanin da kai da shi da soyayyar da ake masa ana neman albarkar imanin albarkar soyayya din dan a amfana da ta bibita shiryansa karban sakon da yazo da shi na alqur'ani babu girman sakon da annabi zai da shi ne alqur'ani to alqur'ani kuma albarka ne to ka nemi albarkar qur'ani ta hanyar karanta kitabun anzalnahu ilayka mubarakun to amma haka addu'arsa ana neman albarka da addu'arsa jin sautin sa kamar da muka faɗa san ruwan da ya rage ko ruwan da ya alwala da shi duk ana neman albarka da wannan to amma yanzu san ruwan da ya rage ko san ruwan da ya alwala da shi tunda baya nan babu to dan saboda haka kaga wannan idan mutum ya bi duk abin da yake mai albarka ne mai albarkar wannan abin kaje garin Makka dan albarkar wannan daki kaje kai abin da Allah ya ce kai idan kaje dan albarkar daki ya zaka ka nemi albarkar kai da wasu kai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ka ta ruwan Zamzam kai kiyaye dokar Allah a wajen yanzu ka nemi albarkar Makka kenan idan ka je Madina ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kai tahiyatul masjid bayan ka gama ka je kai sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kai masa salati ka nemi albarkar Madina ka nemi albarkar wannan masallacin kenan ka halarci sallar jami'a masallacin ka nemi albarkar masallacin kenan ana karatun Qur'ani ko na hadisi ka zauna ko minti biyar ne ka nemi albarkar wannan wurin ta wannan hanyar ake neman albarka ba wai ka je ba ka tafi bangon masallacin ka shafa a jikinka wannan shi ne kai kawai ba abin da kai abba ke sallah a masallacin ka nemi albarka kai karatun qur'ani a masallacin ka nemi albarka ka ji wani darasi a wurin ka nemi albarka musamman lokacin zaman ka na Madina kar ka yadda sallar dinki ta wuce ka ta same ka a wani wuri wanda ba masallacin annabi ba saboda duk wanda ya salla a can gurin kafin ya samu irin ta sai yayi dubu fa sallan jami'i dubu ai ba wasa bace saboda haka bai kamata ba ka je kana kwana a makwancin alhazai a masaukin alhazai kana tabbacin ka ba abin da ya dame ka lalle in barci ya kama ka yi ma cikin masallacin in an yi kiran sallah za a tafi ka ka dace sallolin nan guda biyar dukkan su a masallacin annabi yanzu ka nemi albarka wurin ka masjidin aka sa neman albarka ka kai ziyara masallacin ka yi tahiyatul masjid ka nemi albarka wajen ka to duk wannan hanyoyin da ake neman albarka din kenan. Ga albarkar wuri ga da ake nema, amma idan muka ce Ka'aba wuri ne mai albarka, to sai ka je neman albarkar wurin, sai ka je ka shafa bangon Ka'aba kawai ka dawo, ba da wajibi ba komai, ka nema albarka kenan. Ka nema albarka, hanyar da kawai ba kika nema albarka ba. An je Madina wuri ne neman albarka, sai kake yin sallah ko daya a masallacin Annabi, ka nema albarka kenan, ba ka nema ba. Da haka durin da yake da albarka kuma sai ka bi hanyar da ake nema albarkar. Ina fatan kun fahimci wannan nukuda da kyau. An abi waqid al-laythi qala kharajna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila hunain wa nahnu hudafa'u ahadin bi kufr. An karbo hadisi daga Abu Waqid al-Laythi, sunansa al-Harith ibn Awf, sahabi ne mai falala ya mutu a shekara ta 68 ta kalbayin hijira. Yace kharajna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mun fita tare da Annabi jira da mun tabbata gare shi, ila Hunayn, zuwa yakin Hunayn, wato bayan fatahu Makka kenan, kan wajen yakar kabilan Hawaz ta safi. Mun fita tare da Annabi zuwa ga Hunayn, wa nahnu hudafa'u ahadin bi kufr, a lokacin muna daf da shiga musulunci, ba mu dade da shiga musulunci ba. Walil mushrikina sidratun yaqufuna indaha, mushrikai kuwa suna da wata magariya wadda take yaqufuna indaha, suna lazuntar ta ba ta rabuwa da ita. Wa yanutuna biha aslihatahum, suna rataye makaman su a jikin rassanta. Yuqalu laha zatu anwar, ana kiranta mai maratayai ita wannan magariyar, saboda suna rataye makaman su a jiki in za su yaki, suna neman albarkar wannan magariya, suna kudurai in har sun rataye makaman su a nan, to suka dauki makaman suka tafi yaki za su ci nasara. Su mushrikai ne suke da wannan itaciyar. Yanzu kaga nan gurin sun nemi tabarruki, wato na farko sun tabbatar da albarka a jikin me magariya, wato mu tsara akwai, kuma suka nemi yadda ake neman albarka shine a yi me a rataye makami a wajen, duk da tabbatar da albarkar da hanyar da aka ga wajen neman duwa ce mu. Famararna bi sidratin, mu ma muna cikin tafiya sai muka wuce ta wata magariyar daban ba tasu ba. Fa kunna, sai muka ce ya Rasulullah, ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq, mu ma ka sanya mana mai maratayai kamar yadda kafirai suke da mai maratayai, mu je mu rataye makaman mu, mu ma zabar mana wata irin magariya mai dan dama dama, mu ma mu rataye makaman mu. Kaga ake yasa yace dama suna farkon shiga musulunci, kaga ba za ku zargi shi ba nan gurin. فقال صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر النبي da fadin wannan saboda nuna mamakin abin haka yake ko yake subhanallah ko yake allah akbar idan abiya ba shi mamaki ko yake subhanallah ko yake allah akbar an gane ko yakan fadi subhanallah dan ya tsarkake allah daga abin da kamar da wutar wayan ta nuna amma ko yake allah akbar sai subhanallah dan ya tsarkake allah daga abin da aka sa masa wato ya nuna neman a sa wannan itaciyar matan sa shirka ne. Dan haka Allah na bukatan a tsarkake shi daga mai abokin tarayya, sai ce subhanallah a wata riwaya, a wata riwaya fa Allahu akbar, yani Allahu akbar mimma tudrikuna bihi, amma bai sarraha maganar ba sallallahu alaihi wa sallam. Yace innaha sunan, lalle wannan ita ce hanya, ko lalle hanyoyin da suka gabata kenan. Kultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li Musa, yace wallahi kun fadi abinda banu isra'ilawa suka fada ga Musa, suka ce da shi ija allana ilahan kama lahum aliha. Yayin da suka zo suka ga mutanen wani gari suna bauta gunki, sai suka ce annabi Musa ija allana ilahan, mu ma samu mana wani gunki mu ringa bauta masa dan bukatun kurkusa, kama lahum aliha, kamar yadda wannan kauyawan suke da dan gunkin su. Kala innakum qaumun tajhalun, ta annabi Musa alaihi salam yace innakum qaumun tajhalun, lalle ku mutane ne jahilai, kuna jahiltar wato al'amarin Ubangiji. Annabi ce la tarkabunna sunana man kana qablakum, wallahi da ma sai kun bibiki hanyoyin waɗanda suka rigaye ku, irin abin da suka yi na barna, sai an samu waɗansu suna danganta kansu wannan al'umma su ma sun yi irin ta. Yanzu anan gurin mahallu shahid, anan gurin ile sun nemi albarkar mai magariya bisiya bayan ko ba ta da ita, kuma annabi ya nuna wannan abun menene shirka ne, ya kusanta shi daidai yace laqad kuntum alladhina sadani kama qalat banu isra'ila li musa duk da cewa abinda banu isra'ila suka ce da musa shine me idza allana ilahan kama lahum aliha duko abinda wadannan suka ce da shi idza allana zata anwaqin kama lahum zata anwaqin lafazan sun sha bamban amma ma'anar dai shi yasa take cewa taghayir al-asma la yughayyir al-haqa'iq canza suna baya canza zatin abu yanzu abu idan ya zama zatin sabarna ne sai aka bashi wani suna ya saba da shi kai kuma kana so dole ka samu mutane su da kazo a yamukan ka canza shi ba daga barna ba ya koma gyara sai ka bar shi a barnarsa amma sai ka canza masa suna canza sunan ya tsire daga barna shine ma'anar taghayir al-asma la yughayyir al-haqa'iq canza suna baya canza zati ina fata mun fahimta yanzu kaga abin da suka faɗa daban-daban amma dai ma'anar dukkan dai manufar iri ɗaya domin kowanne dai ya nemi a sa masa wani abu da zai mayar da al'amarin sa gare shi wajen rata ya nasara ko rikin ta gare shi wanda wannan shine ainihin shirki wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa Sahih malaysa fihi mata'il al-ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin najmi mun fahimci tattaran ayan nan ta cikin suratul najmi afara'aytum al-lata wal-uzza da abin da ya biyo bayan ta as-saniyatu mas'ala ta biyu ma'rifatu suratul amri allazi talabu mun gane surar abin da su suka nema as-saniyatu wato da suka ce idza Allah na zata anwatan ko mun gane sun nemi tabarruki ne da wata bishiya a ba su wani abu mai albarka su nemi tabarruki ne shi amma shin sun aikata ko basu aikata ba musu aikata ba neman abin kawai suka yi الثالثة مسألة أكو كونهم لم يفعلوا كسنتي وربس أيكة وانا أبو با سنديني ماني كوي الرابعة مسألة هدو كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك سنني مكسنتي زواد ألا تهنير هكا لظنهم أنه يهبه أذا تنسوا ألا ناسان أبن سندسوس جاهل كأبن يديكي الخامسة مسألة تبير أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل in ya zanto cikin sahabbai an samu wanda ya jahilta wannan matsalar to wanda zai zo baya ai sai ya fita tantar da jahilta wannan da haka yanzu dan an samu wani malami ya jahilta wannan zai zama abin mamaki ga ta abuwa kudin lallai ma sun jahilta an gane ko ma'ana sai dai sun jahilta su a lokacin suna farkon musulunci fadin sa cewa muna farkon musulunci wannan ya nuna sahabban da suka dade a cikin musulunci su ba su ga cikin wannan gayyar ba ba sa cikin wannan suka ce idan Allah na zata nawa duk sababbin abin da suka faɗa ka sababbin shiga musulunci saboda karancin ilimin su as-sadisatu mas'ala ta shida anna lahum min al-hasanati wal wa'd bil maghfirati ma laysa li ghayrihim su sahabbai suna da alkawali da Allah ya yi musu na gafara suna da alkawali da aka yi musu suna da ayyukan kirki da suka yi masu tarin yawa ma laysa li ghayrihim irin wanda wannan su bai da shi dan haka su fadin wannan kalmar ba zai kawo musu cikar ba saboda me saboda suna da linjaye na hasanat kuma suna da alkawari da Allah yayi na cewa yayi musu gafara radiyallahu anhum wa radwanu wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya riga musu alkawarin gafara ko sun furta ba komai sai dai dan ya zama koyarwa ga na baya sai a fadakar da su a nuna ba daidai bane ba kun gane ko ba wai dan Allah ya kama su da mutum da ya nuna yayi musu gafara as-sabi'atu mas'ala ta bakwai anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam ya'zurhum annabi bai wasu uzuri ba yayin shiru yace tunda dai sabon jiga musulunci ne bari mu yi lumu kyale su bal radda alaihim annabi ya mayar musu da martani nan take bi kaulihi da maganar sa cewa Allahu akbar innaha sunan latattabi'unna sunan man kana qablakum fa ghallaza al-amr bi hadhihi as-salat sai annabi ya kawo su harfi da waɗannan abubuwa guda uku abu na farko Allahu akbar dan yana nuna girman abin da suke yi abu na biyu inna hasunan cewa ta farkin waɗanda suka gabata ne su ne yahudu da nasara sun kosan ayoyin qur'ani sun sauka suna fadin wato sakamako mummuna ga yahudu da nasara abu na hudu da yake latattabi unna sunna na uku kai da yake latattabi unna sunna man kana qablakum as-saminatu mas'ala ta takwas al-amrul kabir al-amri mai girma wa huwa al-maqsud wanda shine babban manufa annahu akbara anna talabahum ka talabi bani isra'il yana nuna musu cewa abin nan da suka nema na a sanya musu bishiya mai mai marata yayi daidai yake da abin da banu isra'ilawa suka nema ga Musa da suka ce idza Allah na ila wato kaga shirka ne abin ke sai dai annabi ce ba ko mutarkai ne saboda ya san sun jahilci abin saboda jahilci yana hana a sauke mutum hukunci a kansa kun gane ko at-tafi'atu mas'alata tara anna nafya hadha min ma'ana la ilaha illa Allah ma'a waqti ma'a minani ma'a dikkatihi lakin wa safa'ihi ala ulaika wato anna nafya hadha kore dukkan wani abu dinnan makamancin wannan da aka kore min ma'ana la ilaha illa Allah yana da cikin abin da kalmar la ilaha illa Allah ta kunta ko ka fade ta matakar baka kore albarka ga abin da ba da ita ba baka kore neman tabarruki ga abin da ba a neman tabarruki da shi ba har yanzu kamar ka fade ta ba kenan dan baka tabbatar da hakikalin ma'anar ta ba ma'a dikkatihi tare da koyuwar abin tare da kasancewar abin wani abu na lungu wa kafa'ihi da koyuwar ta ala ulaika a bisa ga waɗannan mutane na farko al-ashiratu mas'ala ta goma annahu halafa ala al-futiya wa huwa la yahlifu illa li maslahatin annabi yayin rantsuwa kafin ya bada fatawa annabi ko bayan yayin rantsuwa sai in akwai maslaha yace qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa al-hadiyatu ashar ko al-hadiyatu ashara mas'ala ta sha daya anna shirka fihi akbar wa asghar lalle shirka a ce akwai babba akwai karama li'annahum lam yartaddu bi hadha abinda sahabbai suka faɗa ba su basirin da ba ya zama kenan abinda suka nema cewa a sa mana ma zatu anwat ai ba su riga suka aikata ba fadin cewa a sa mana zatu anwat shirka ne amma karaba da sun aikata ya zama me babbai shirka to bu jiwantan ba bu ji babbai shirka ba a cikin nan shirka akwai babba akwai karaba athaniyata ashara mas'ala ta 12 qawluhu wa nahanhu da ta'u ahadin bi kufr yace abin da ya faru din nan ya faru ne lokacin muna farkon shiga musulunci ba mun dade da barin kafirci ba fihi anna ghayrahum la yajhalu zalika anan zamu fahimci wanin su daga cikin sahabbai wanda ba sababbin shiga musulunci ba su ba su jahilci wannan ba wanda ya jahilci wannan shine wanda bai dade da shiga musulunci ba cikin su ba dukkan sahabbai bane suka tarayya wajen cewa idan Allah na zata na wata a'a wanda ba su dade da shiga musulunci bane kun gane ko as-salisata ashara mas'ala ta 13 التكبير عند التعدد خلافا لمن كرهه وتواتي دان ابي باكم مماكي كاي ان كبر كسي الله اكبر خلافا لمن كرهه wannan sabanin wanda suke ganin fadin hakan makaruhi ne ba su dalilin karhanci ar-rabi'a ashar mas'ala ta 14 sadd az-zara'i to ke dukkan wata kafa ta shirka domin maganar da suka fada ba shirkan bace babba aikata wannan din shine babban shirka amma ita kanta maganar annabi ya hana yayi musu inkari akan ta dan ya toshe ne tafakkirka sallallahu alaihi wasallam al-khamisata ashara mas'ala ta 15 annahu an tashabbuh bi ahli al-jahiliyya hani dangane da yin kamantacciya da mutanen jahiliyya as-sadisata ashar mas'ala ta 16 al-ghadab inda ta'limi ya halatta kai fiki a wurin koyarwa in halin fikin ya kama ai zafi amma ba kullum ba kace zafi yau gobe kuma ga abin nan a ciza abusa a ciza abusa ni zafi kullun baya kawo amfani wato wannan yi tuna mun da wata mas'ala da wani malamin muke ba da labari a Madina a da sun sa mutumin wani kauye ne shi amma yana koyarwa a jami'a da aka hutu sai tafi kauyen su to sai zan to yana zuwa masallaci ranar juma'a kafin ayi hudu ba ya dan yi wa'azi ya fadakar da mutane haka kamsu salawat bayan sallah ya fadakar da mutane to dai shi malami ne ya san abin da yake wajen fadakar wata akwai tausasawa musamman tunda mutanen karkara suna bukatan usuluji na da hankali ya gama wa'azi ta rana zai fita sai wanda TV ya kira wuce yace wai da Allah ka da Allah wani ya fada wani malami da yake musu wa'azi kullun ta akwai bambanci ne ta ba bambanci duk ne ta akwai bambanci shi Allah ka kawai bai da komai sai wuta sai kuma yanzu na kai yana da guda biyu da wuta da aljanna shin ko kullun sai dai magana wuta sai yadda aka yi Allah sa wuta kawai yake dai ko to dan zafi ne da yawa ke as-sabi'a ta 10 mas'ala ta 17 al-qa'idatul kulliyya daukan qa'ida ga mammiya li qawlihi da fadin sa inna hasunan lalle abu ne da ya maimaitu abinda kawai zaka fashi fassara kenan in banda fassara mun ban yuri ba ga manda lalle abu ne mai maimaituwa yanzu abinda banu Isra'ila suke gashi kuma kun san me mai tashi kamar ya zama wata kaida al-thaminata ashara mas'ala ta 18 anna hadha alamun min a'lamin nubuwa wannan alama ce cikin alamomin annabta bi kaunihi waqa'a kama akbara dan kasancewar abin ya faru kamar yadda annabi ya bada labari annabi yace la tastabi unna sunana man kana qablakum, ya faɗi wannan kafin abin ya faru. A yanzu abin yana faruwa, bai zama gaskata annabtar annabi ba, bai ce wallahi sai an samu cikin al'umman nan waɗansu sun bi tafarkin yahudu da nasara wajen yin aikin irin nasu, wajen gina masallatai a makabarta, wajen tabarruki da kabarin salihan bayi, wajen ɗaukar ƙasansu, wajen girma masu sama da kima. Yanzu duk wannan bai faru ba, to wannan ya zama alama kenan na annabta wannan hadisin kansa. Dan annabi ya ce da malakansa da unna sanana man kana qablakum, lokacin da ya faɗa abin bai faru ba, amma yanzu abin gashi yana faruwa muna gani. Hatta ta 19 mas'ala ta 19 anna kullama zamma Allah bihi al-yahud wa an-nasara fi al-Qur'an annahu lana, duk abinda Allah ya zargi yahudu da nasara a cikin al-Qur'ani ya faɗe shi dai fa domin mu dan kar mu aikata, ba wai kawai dan ya kosar da yunwan mu da labari ba, sai dan ya fadakar da mu kan mu aikata. Al-ishruna mas'ala ta 20 annahu muqarrarun indahum anna al-ibadati mabnaha 'ala al-amri, abu ne tabbatacce a wurin sahabbai ita ibada ana gina ta ne kan umarni. A ina muka fahimci wannan? Kin ga mutanen nan suna zuwa suna da bishiya ta neman albarka, inda ibada ana yin ta da son zuciya, ko fa altu kama ra'aytun nas yafaluna, da sun nemi izinin annabi da sai dai su, amma sai suka ce annabi mai idza allana zata anwaqin kama lahum zata anwaqin, ai ga bishiyoyi nan da yawa su zabo da su ga dama mana, amma sun san in dai ibada za a yi sai an nemi umarni daga ina. Sun ka ce annabi ta mana bukiyar mu mami, wato sai wanda ya nuna kenan, sai annabi ya nuna wannan abin kuskure ne, a ce ba a ibada da mai da san zuciya, da san zuciya za su gina da sai sun fada abin a gansu, amma sai suka yi tambaya kafin su aikata. Kaga bambancin mutanen da kenan da na yanzu, bambancin mummunan farko da mummunan yanzu. Kafin su aikata za su tambaya me hukuncin kaza, ya zan yi kaza, in ya halatta sai ya halatta, in bai halatta ba shi kenan, dama bai riga ya fara bayyana santa. Amma na yanzu sai ya yi shekara 10 yana abu, ko ya yi shekara 2 ko ya yi kaza, ya ce malam ni ne na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza, me hukunci? Ka ce masa ya halatta ka halatta masa haram, ka ce masa bai halatta ba kuma ku yi hidali, me ya zai yi bayan ya yi shekara 5 ko 6 yana yi? Me yasa ko cikin tambayar sai ya maka dabara sai ya baka cin hanci, me hukuncin kaza? Ai ya halatta ko? Abin da yake so ka ce eh, aikin da ya baka sai eh, kawai inda haka ka faɗa ba duk abin da zaka faɗa kishi haka sai kun yi hidali. Su sun fahimci annal ibadati mabnaha ala al-amri fa sara fihi tanbihu, sai zanto a cikin wannan akwai faɗakarwa ala masail al-qabri, a bisa ga tambayoyin kabari, wato wa anan wurin malamai suna da fiqh malam bi mahaji Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a wannan ma za mu fahimci a ce za a yi tambayan kabari. Tambayoyin nan guda uku, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, amma man rabbuka, inda za a ce man rabbuka yake fawadihun, wannan ai baya bukatan wani bayani, duk za ka fahimci wannan. Wa amma min ikhbarihi wa amma minani wa amma man nabiyuka, amma fadin sa cewa man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anba'il ghaibi, saboda annabi ya ba da labarin abin da zai zo na gaibi, yake la tattabi unna sanana man kana qablakum, sai muka fahimci waye yake da ikon ba da labarin gaibi? Annabi. Kaga wannan ya kunshi man nabiyuka kenan. Wa amma ma dinuka, amma fadin ma dinuka fa min qawlihi idza allana ilahan kama lahum aliha, wato sunan da za su yi ibada kenan. Kenan za a tambaye mutum addini ya kamata mutum yi, to tunda haka ne bari su abin nan su nemi abin bauta din kenan. Al-hadiyatu wal-ishrun mas'ala ta 21 kai anna sunnata ahlul kitabi mazmumatun ka sunnatul mushrikina, lalle tafarkin yahudu da nasara abin zargi ne kamar tafarkin mushrikai. Al-thaniyatu wal-ishrun mas'ala ta 22 kuwa anna al-muntaqil min al-batili alladhi itadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al-ada, bal yati anna al-muntaqil min al-batil, duk wanda ya rabu da wata barna allazi itadahu qalbuhu, wanda zuciyarsa ta saba da irin wannan barnar, la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al-ada, ba'a amintuwa ya zanto akwai ragowar wani saura na wannan al'ada a zuciyarsa. Wato ba wai yau ne in ka fita daga abu za a ce ka rabu da shi gaba daya, wannan sai a hankali da karatu da lizintar abin nan kafin ka iya rabuwa da shi gaba daya. Amma in ba haka ba sai ka dade kana abu, ka dade kana sunna ba har za ka cikin maganganun ka da ayyukan ka kuma na sama ko dan sai sirkoki in kanana haka. Sai ka babban bako za ka yi jawabi ka kana ta mutane dan Allah dan annabi ku ga sadaka, dan Allah dan annabi ku ga sai a ce to da saura ke ai za ka ce dan Allah ne shi kadai. wannan duk zai taya mai zuwa bakunan mu a cikin ayyukan mu ba za ka iya rabuwa da shi gaba ɗaya ba sai a hankali sai da karatu shi yasa ba abin da zai sa ko mutum ya ce ya gane sunna ba ya zuwa inda ake karatu wallahi bai gane ba ba abin da ya gane wai kar ku dauka dan kawai mutum ya daina bid'a ya ce bai yarda da kaza bai yarda da dariƙon sufa bai yarda da shirme wannan dai abu da ake na shirme sai bai yarda da shi ba kawai shi kenan ya zama ahlus sunna ai yayi la ilaha illallah yanzu ne ake nemai illallah ya mutumin da ya la ilaha kawai bai illallah ba ai bai karatu da musulunci shi yasa kar mutum ya dauka kawai dan ya fahimci sunna ya zauna a gida ai alhamdulillah ai mun fahimta in ya ga mutane bandiri yayi dariya ka ga mutanen kai ma yanzu kana nan cikin wata shirka baka sani ba to ga dai sahabi yace idan Allah na zata nawatin kamalahum sun a san kenan lokacin da dan haka kenan mutum idan ya bar wata barna ba ka iya amintuwa 100% cewa baya da ragowar wannan barnar a cikin zuciyarsa sai a hankali li kaunihim saboda ga kuma fahimta wani hannu da sa'u ahadin dukubirin ga abin da suka faɗa to alhamdulillah abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada kai wanda muka kukkure ko duk mun harshe Allah ya tafi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ita ce ne ai
amma
abinda na faɗa a Kaduna in ka ji da kyau ko ka je ka sake samun kasa din ka sake ji cewa na ce ba za a tsara rubutu ba maganganu guda biyu na faɗa akwai fatawar sa Abdullahi dan Abbas da fatawar Imam Ahmad bin Hanbal ka ji kasa din da kyau su sun ce za a iya ta akwai kuma malaman da suka saba musu suka ce ba za a sha ba suka ce saboda manufar Qur'ani ba a saukar da shi dan a sha ba saboda Annabi bai taɓa sha ba kuma babu wani cikin sahabbai da ya taɓa rubuta a yata in ban da sifatar Abdullahi dan Abbas ɗinta sauransu ka fahimta da kyau wannan shine abin da na faɗa dan haka na rinjayar da maganar da take cewa kada a sha wannan shine abin da na faɗa a yau kuma da nazo hukuncin tamima kuma na faɗi maganganu guda biyu shi ma dan saboda sahabbai haka suka gina a kai waɗansu sun ce a rataya la ya ta alqur'ani waɗansu sun ce ko ta alqur'ani ce kar a rataya na kuma rinjayar da maganar da take cewa kar a rataya dan ko da ta alqur'ani ce na kuma kawo dalilin da yasa na rinjayar shine kawai abin da ka gane yanzu to alhamdulillah mai hukuncin allura ta rigakafi wannan an kai wannan tambayar tun bala bala wacan to alhamdulillah abin da zan ce an ƙara samu dai allura ta rigakafi a iya kasan fahimta ta da binciken da na mata ta halatta saboda Ibn al-Qayyim a cikin littafin At-Tibbun Nabawi yake gaba ɗaya ilimin kiwon lafiya ya ginu ne akan ababai guda uku farko kariya kafin cuta ta faru a cikin har ya kafa hujja da faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wato Ubangiji ta'ala ya ce a cikin ku in an samu mara lafiya ko yana tafiya tafiya ta kama shi da ta kuma cikin Ramadan ne to ya sha ruwa dan bayan sallah ya rama yake saboda mara lafiya shi tana iya karuwa idan yayi azumi to saboda haka sai aka ba shi rahusar ya aje yin sallah wannan karuwar ta aibata riga ta karun ba amma kafin ta karfi aka mata ne riga ta aka halarta mata ya ci abinci kada ba cikin tsibin na bawu da kuma babu da dama da za ka fa wajen su kamar dukkan ta'awuza neman tsari da annabi yake kafin faruwar abu ya neman tsari kar abin ya faru ko neman tsarin Allah ya kare shi daga abin kullum mutum na neman tsari zai shiga mandaki zai ce Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi ai abin bai riga same ka ba amma kana jin tsoron faruwar sa to saboda haka kike neman kariya daga wurin Ubangiji wannan kuma yake cewa kai bayanin cewa ana yin tabarruki da yawan annabi amma kuma kai magana kan tawassuli kace ba a tawassuli da dangin annabi to ko ni ne ban gane banbanci tsakanin tawassuli da tabarruki lallai kamar haka ne, akwai bambanci tsakanin tabarruki da kuma tawassuli. Don tawassuli kai kana wato tawassuli galibi ana yin sa ne a babu daya, shine babin addu'a. Ka roki Allah wata bukata amma ka ce ya biya maka danwa ne. To shine muka ce ba a yin danwa na dinnan, ba a cewa a biya mun bukata dan kaza sai ababe guda uku. Kai tawassuli da sunan Allah ko sifarsa, dai kenan ko? Kai tawassuli da me? Wani aikin da'a da kai, ayyukanka na da'a, ko kai tawassuli da addu'ar wani salihin bawa. To kaga wannan duk dalilai ne na shari'a suka nuna su. Wannan ababin addu'a galibi anan tawassuli yake. Amma tabarruki su ba babin addu'a ba. Tabarruki ya fi faɗi sama da ne? Sama da tawassuli. Babin tabarruki yana da faɗi, babin tawassuli kuma tsukakke ne haka, bai kai wancan faɗi ba. Saboda haka bambanci tsakanin su. Kuma yayin kowanne abin da zaka lura an kafa maka hujja, ba har kawai aka faɗa ba. Lokacin da aka ce ba a yin tawassuli sai da babu guda uku, an kafa maka hujja. Sai ka bibiyi wannan hujjojin ka gani. Lokacin da aka zo tabarruki kuma aka ce gashi ba a yin tabarruki sai da kaza, shi ma gashi ayoyi da hadisi don mu karanta maka. An fahimta ko? Kuma yanayin lokaci ne, wani lokacin baya ba mutum dama ya samu cika burin su dangane da wasu matsalolin. Amma ni a fahimta ta tabarruki abin da yake bukata lokaci kamar biyu lafiyayyu a karka. Saboda ƙara fito da yadda yake a shari'a. Saboda galibi mutane an gino akan tabarruki din nan da yawa. Har ma shi mutum kawai yana ganin ma shi kansa ba ya da albarka, kuma ba zai iya yiwuwa ya samu ba, kuma Allah ba zai bashi tashi ba. Yana neman albarkar masu albarka. Allah ya bashi albarkar masu albarka. Kuma masu albarkar nan ya keɓance su waɗansu aji na mutane. Kowa sai ya ji a abin nan dinsu. To kaga wannan abu yana neman fito da shi fili. Saboda galibin shirkar da ake shiga a nan kasar yawanci ta tabarruki take shiga. Wata kuma ta tawassuli. Duk sanan gurin kofofi ne manyan manyan da ake shiga a yi shirka a kai, saboda rashin fahimtar haƙiƙatar tabarruk ko rashin fahimtar haƙiƙatar tawassuli. Ina fatan ko ba ni ba cikin yan wake da wani zai tsara lissa akan wani. Walillahi ne zan tauni ba. Na'am. Name. To eh to tunda haka ne sai mu dakatar da tambaya game da Imam Hassan al-Banna da wani yiko ne. Imam Hassan al-Banna ban san tambayar yau ne ba, wani na manta ma saboda yawan abubuwa. Takardar ce da yake ban tafi da ita gida ba. Amma dai abinda dai mai tambaya ya tambaya ina jin shi yana so ya ce ne Hassan al-Banna wato bai kamata a dingina kuskure zuwa gare shi ba. Dangane da abin da ya yi ko kuma dangane da abin da tsarin da suka gina ƙungiyar su a kai ta Ikhwanul Muslimun. Hassan al-Banna al-haqiqa babban jarumi ne wanda aka yi cikin wannan ƙarni, wanda duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba. A kan wannan tafarki na ƙoƙarin dawowa da musulunci martabarsa da ƙimarsa har aka kashe shi. Aka sa waɗansu ƴan ta'adda suka harbe shi da bindiga, aka ɗauke shi aka kai shi asibiti, kuma aka hana kowane likita ya duba shi. Jini na ta zuba a jikinsa har jininsa ya ƙare ya mutu. Duk wannan da ɗaurin gindin ofishin jakadancin Amerika da na Ingila da na Faransa, waɗannan guda uku da ke birnin Cairo a ƙasar Misira. Da'awar Hassan al-Banna babban abin da su gido a kai shi ne dawo da khilafa ta Musulunci. Ƙoƙarin sai lallai ya zanto ƙala Allahu ƙala Rasulullahi ne ake aiki da shi a Misira, ba wani tsarin mulki wanda aka aro daga Turai ko kuma aka tsara a gida ba. Dole shari'a musulunci ce za ta hukunci. Wannan manufa ce mai kyau. Abinda duk marubuta waɗanda suke magana akan Hassan al-Banna suka tabbatar a kai kenan, tsarin su shine a dawo da khilafar musulunci. To amma wace hanya za a bi a dawo da khilafar musulunci? Ana neman haɗin kan dukkan musulmai, da wanda yake bid'a da wanda yake sunna. Gaba ɗaya kawai abinda ake so ka yarda da musulunci. Ko da kana waɗansu shirkoki a kyale ka daga baya bayan an kafa daular musulunci a gyara. Ijtihadin ka kenan. Kyakkyawan niyya ce da shi ta kafa daular musulunci. Abin da ya yi na cewa a haɗu kowa da kowa a tafi kuma wannan ijtihadi. dukkan ijtihadi kuma zai iya zama daidai ko ya zama kuskure. In ya zama daidai ne shi yana talada biyu, in ya kuskure kuma yana talada daya. Abinda muka ce da'awar cewa za a kafa daular musulunci amma idan an haɗu kowa da kowa da mai boli da mai bokanci kowa a kyale fitar a yi masa faɗa a kan shirka da yake ko bid'ar da yake yi har sai in an kafa daular musulunci sannan a zo a gyara. Wannan hanyar ba da ita ce za a iya kafa daular musulunci ba. Ba za a taɓa kafa daular musulunci da irin wannan hanyar ba. Hanyar da mutane ba sa so ita ce hanyar. Saboda ita hanyar da mutane suke so hanyar ce ta kusa. Wadda ba sa so suna ganin tana da wahala kuma tana da tsawo, amma kuma ita ce za ta kai. Ita mai wahala, ita mai tsawon, ita ce za ta kai. Ita ce hanyar mai gina mutane akan tauhidi. In mutum bai fahimci Ubangiji ba da ganin girmansa, ta yaya zan zo girmama shari'arsa? Yanzu dama mamaki nawa aka samu a baya a nan ƙasar? An samu dama ta kafa bankin musulunci a nan ƙasar. Musulmai sun amfana da ita? Su ma suka yaƙe ta, ba sa son a kafa bankin musulunci. Saboda me? Sun fahimci, sun jahilci ne musulunci, kuma sun jahilci tsarin tattalin arzikin ƙasa na musulunci. Su sun riga sun saba, mutum ne ya aiki a gwamnati ko ya hada hadar kasuwanci, ya samu miliyan biyu ko miliyan uku ko biyar, sai je ya buɗe deposit account ɗinsa shi tana a rinka ba shi riba, ya zauna ba ruwansu baya komai, shi wata ko duk shekara ya san me zai samu ba abin da ya masa tsari. Saboda haka baya fatan a ce babu wannan riba ɗin. Dan saboda bai san hukuncinta ba, bai san narkon azabar da Allah ya ba, bai san girman shari'a ko kimanta ko cewa shari'a gata za ta yi masa ba, da haka sai ke faɗa da ita. Yanzu da wannan za ka tafi ka je ka kafa daular musulunci? Ai kana tafiya ne yana mai da ku baya, kuna tafiya yana muku tasabula, ba inda za ku je da irin waɗannan. Da haka sai ka kiraye shi ya gane girman Ubangiji, ya gane haramcin abin da yake kai, ya yarda arziki yin Allah ne, ko ya bi wannan tafarkin ko bai bi Allah zai iya masa arziki. Kuma bin wannan tafarkin ba shi ke nuna zai dawoma cikin arzikin ba, kuma rashin binsa ba shi zai kawo masa talauci ba. Idan mutum ya koshi da ayoyin tauhidi zai girmama shari'ar musulunci kuma ya yi dukkan wata gudunmawa wajen tabbatar da ita. A da mutum mutumin da bai gane kimarta ba, to babu yanda za a yi zo ya kai a kan rigima don tabbatar da shari'ar musulunci. Hakan shi zai rigima da ita. A irin tsarin nan da musulmai suka ce kowa ya kafa. Yanzu ba kowane gari akwai boka, in ma baka ce kowa ta unguwa ba. To ina alamar musulunci take dan Allah a irin nan gurin? Go shi fa boka ya shiga tsakanin mutane da Ubangiji, malamin duba ya shiga tsakanin mutane da Ubangiji. Ana girin wanzu mai dace yin wa Ubangiji da irin wannan zaka je kafa daular musulunci. To wannan shi ne kuskuren da jama'atu ikhwanul muslimina suke cewa kowa ya taho a tafi. To kuma da suka taho kowa taho a tafi,